نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكة سادوا أولا مسلاتي متارك البركة مسلاتي واللقاء لكينا تكينغ رمبوتي أجهر بوتي a wannan yammaci na asabar yau muna 15 ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1446 wanda kuma yake daidai da 15 ga watan uku miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul mu'minun wanda yau insha Allah za mu ci gaba da tafsirin ayatun wace فإذا نفخ في السور فلا أنساب آية تدليل إن شاء الله بسم الله Allah subhanahu wa ta'ala yace fa idza nufikha fi s-suri to idan akai busa a cikin qaho fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun babu sauran dangantaka a tsakanin su sannan kuma ba za su tambaye juna ba ajiya mun fara tafsirin wannan aya wanda Allah subhanahu wa ta'ala a ciki yake gaya mana cewa duk lokacin da akai busa akai busa a kaho wanda muka ce anan ana nufin busa ta biyu wanda mutane da sauran duka halittu za su tashi daga mutuwa Allah subhanahu wataala zai dawo da kowane abu mai ransa to a wannan lokaci Allah ya ce fala ansaba bainahum babu wata dangantaka tsakanin su mun ce alqur'ani akwai inda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da dangantaka a cikin alahira Allah yake cewa yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi kaga kenan akwai dangantaka to wace dangantaka ce ubangiji yake cewa babu ita a lahira ita ce dangantaka da zaka amfane ka babu wata dangantaka da zaka ci moriyarta a lahira sai aikin da kaje da shi ka je da kyakkyawan aiki to lokacin da ya aikin ka zai amfane ka yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim ranar da dukiya ko ƴaƴa ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyen zuciya saboda haka ubangiji yana kore dangantakar da za ta amfanar da mutum ne a ranar lahira to sannan Allah ya ce wala yatasa'alu ba za su tambayi junansu ba kamar da cewa la yasalu hamimun habiba aboki ba zai tambayi abokinsa na kudda kudba aminansa kowa a lokacin ta kansa yake kullum ri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni ranar kowa ta kansa yake hatta annabawa magana da za ta rika fita daga bakin su kawai ita ce Allahumma sallim Allahumma sallim Allah ka kubutar Allah ka kubutar Allah ka kawo dauki wannan shine abinda annabawa za su rika za su ta fada saboda haka kaga babu maganar wani ya tsaya yana tambayar wani ko ya hadu da wani wanda ya masa laifi yace zai tsaya tambaye shi afuwa kada a je hisabi abubuwa su kwabe masa to babu wannan damar to shine malamai suke cewa ai a alqur'ani kuma akwai inda Allah subhanahu wataala yake cewa yan alqiyama mutane za su rika tambayar junan su kamar inda Allah yake cewa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu sashin su zai fuskanci sashi kuma su tambayi juna to ya za a hada tsakanin wannan aya da kuma waccan aya ta cikin suratul tur to waɗanda suke da datti a cikin zukatansu masu kokarin su ƙaryata alqur'ani cewa ba maganar Allah bace suka yi amfani da irin waɗannan damammaki ko irin wannan ayoyi waɗanda a zahirin su kamar suna cin karo da juna amma kowace akwai ma'anar da take dauke da ita sai su ce wannan ya nuna ba maganar Allah bace domin an samu tufka da walwala ce a can anan Allah ya ce ba za su tambayi juna ba a wani gurin kuma ya ce za su tambayi juna to da maganar Allah ce to ba za a samu tufka da walwala a cikin ta ba saboda Allah ba zai yi magana kuma ya manta abin da ya faɗa ba kamar dan adam da zai yi magana a jiwa ya manta me ya faɗa yazo ya faɗi sabanin abin da ya faɗa dazu to malamai sun bi irin waɗannan gurare duk sun yi bayani kowanne yana ma'anar da yake nufi anan ubangiji subhanahu wataala da yace wala yasalu wala yatasaalun ba za su tambayi junan su ba wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi lokacin da aka yi busa busa ta biyu kowa ya fito a rikice a firgice yana cikin yanayi na tsoro ba shi da lokacin da zai tsaya har ya tambayi me ake galibi in kaga ana tambaya to an samu nutsuwa ko taro ake wani abun tsoro ya shigo to kowa fita zai da a guje ba wanda zai tsaya yana tambaya menene menene sai an samu abu ya dan samu gurin da zai dan fake sai ya tsaya kuma ya tambayi dan uwansa menene saboda haka lokacin da aka fito daga cikin kaburbura bayan an yi busa ta biyu to a wannan lokaci kowa zai fito cikin magagi cikin ɗebuwa to a lokacin ne zai kasance ba mai tambayar wani wasu daga cikin malamai suka ce ai ita alƙiyama zango ne mai tsawo tafiya ce abu ne wanda yake zango zango ba zango ɗaya ba Allah subhanahu wataala ya ce yiri ɗaya na alƙiyama daidai yake da alfi sanati ko hamsina alfi sana fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alfi sana yiri da gwargwadonsa shine shekaru hamsin dubu hamsin saboda haka akwai wasu lokuta da zai yiwu babu wanda zai iya tambayar wani a cikinsu akwai kuma wasu lokuta da za a samu damar yin tambayar saboda haka inda aka ce ba za a yi tambaya ba ana faɗar wannan lokacin da babu tambaya a cikinsa inda kuma aka ambaci tambaya to ana nufin lokacin da za a iya tambaya ɗin wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi ai la yatasaaluna bi huquqin nasab Allah subhanahu wataala a nan duniya yana cewa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku kiyaye Allah wanda kuke roƙon junanku da sunansa wal arham kuke roƙon junanku da zumuncin da ke tsakaninku ka cewa wani wani saboda zumuncin da ke tsakanin mu da kai saboda dangantakar da ke tsakanin mu da kai yimin kaza a nan duniya kuna irin wannan mutum yayi tawassuli wajen neman bukatar sa wajen dan uwansa ta hanyar ambaton zumuncin da ke tsakanin su wasu malamai suka ce to wannan shine babu alahira wala yatasaaluna ay bi huquqin nasab ba wanda zai tara wani ya ce saboda kai babana ne ko saboda kai dana ne ko saboda kai yayana ne ko ƙanina ne ka taimaka min wanda ba za ta yi amfani ba wasu suka ce wala yatasaaluna nan ana maganar kafirai ayo tana suna mana maganar kafirai saboda ka kafiri ba shi da wanda zai tambaye taimako a gurinsa ya samu wani taimako waccan aya kuma ta cikin suratul tur wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun wani ana maganar yan aljanna ne bayan sun shiga aljanna a lokacin ne za su fuskanci juna suna hira suna tambayar junansu domin ayoyin da suke gaba duk za su ƙara tabbatar da haka qalu inna kunna قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ألا جزاس فسكن تجونا أتكين جنان الجنة سنة تنبيه جونا سنة جوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين mu da can lokacin a duniya muna cikin iyalanmu cikin tsoro muke muna fargaba abinda za mu zo mu samu a ranar lagobar kiyama kamar yadda aka sani halin mumini a nan duniya yana bautar Allah ne a cikin tsoro da fargaba tare da kwaɗayi da sa rai to shi ne suke cewa a cikin fargaba muke ibada ba mu sani ba Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila shi ne suke ba da labarin halin da suka kasance a nan duniya na tsoron Allah suka ce famanna Allahu alaina to sai gashi kuma Allah ya yi mana baiwa wa waqana azabas samum ya tsare mu azabar wuta mai tsananin zafi wato ya kawar da mu daga shiga wuta ya saka mu aljanna inna kunna min qablu nad'uhu a da can mun kasance muna bauta masa إنه هو البر الرحيم للي شيء الله بيوان الهيري نيكم وبيوان رحماني سورة كاقة أشي ونن هيرا نتنبير جونا أنا مغانا ين الجنة دي تو هكا ديما لما يسوك إتا بيان هو الشعاية لغربت تو ونن ينا نديوا أشكين نصوص نشريئة بايقا نصوص القرآن أنا سامو إلو ونن sa malamai suka ware wasu littafai kamar ash-shaqiq yana da littafi dafu iham al-ittirab an ayi kitab wato ya tattara irin waɗannan ayoyi waɗanda ƴan ciranin addinin musulunci orientalist turawa da yahudawa da suke shiga cikin harkar addini don su sauke shi suke tattarawa suna sukan alqur'ani da shi sai alqur'ani cike yake fal da tufka da warwara sai su ɗauko wannan aya sai su haɗa ta da waccan aya sai an ce miqdaruhu 50,000 sana na ce miqdaruhu abin da alfa sanatin mimma ta'uddun saboda an ce shekara dubu na an ce dubu 50 sai to kaga ai akwai tufka da warwara a ciki to irin wannan kwasar karan mahaukaciyar ne ƴan tatsina suke wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da duka waɗanda suke ƙaryata ma'arisa annabi sai su ɗau wannan hadisi su ce wannan ya ci karo da wannan wannan ya warware wannan wannan ya ƙaryata wannan gaba ɗaya su yi watsi da maganganun da malamai suka yi waɗanda suka hidimta ma waɗannan hadisai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu fahimtarsa waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yabe su da cewa suna da ilimi duk sanda aka samu wani abu a bayar ma masu ilimi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الذين يستنبطون sune wadanda suke gano hukunce hukunce da suke fahimtar abin da yake cikin alqur'ani da sunna. To duk wani hadisi da kake gani akwai bayanin sa a cikin littattafan ilimi, wasu littattafan sama da shekara 2000 da rubuta su, suna kuma hannun malamai na Allah suna karanta su. To amma shi dan tatsine saboda ya gamu da wata tsinuwa ta Ubangiji subhanahu wataala wacce ba za ta rabu da shi ba, matukar bai tuba ya koma ga Allah ya rungubi da'a ga Allah da manzansa, to zai ci gaba da zama a cikin wannan hayagaga. A yanzu ake sanar da ni cewa mun samu bakuncin ɗaya daga cikin ‘yan majalisunmu na dattawa na kuma na jihar Bauchi, distinguished senator Shehu Buba Umar, senator Bauchi ta Kudu, ɗaya ne daga cikin ɗaliban wannan makaranta, duk da dai ya gudu ya bar makarantar da daɗe. Amma dai na san shi da akwai azumin da muka yi ma shi yake ɗauko ni ya kana a wata ‘yar ƙurƙuren motarsa. Sani ba ko tana nan ko ya sadakar da ita Allah ba da muna masa barka da zuwa, kuma muna masa fatan alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jagora. To saboda haka ayoyin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa cin karo da juna sai ga wanda bai fahimce su ba. Sannan Allah ya ci gaba da cewa faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wanda duk ma'aunansa na lada suka yi nauyi to waɗannan su ne masu samun babban rabo. Wa man khaffat mawazinuhu, waɗanda kuma ma'aunansa suka yi saka yau, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun, waɗannan su ne suka yi asarar kawunansu kuma suna dawwama a cikin wutar jahannama. Wato Ubangiji subhanahu wata'ala bayan ya ambaci cewa babu sauran wato wata dangantaka da za ta yi wa mutum amfani a lahira, hakanan babu wani wanda zai nemi taimakonsa ko ya nemi agaji a gurinsa, sai Allah yake nuna maka cewa abinda zai amfanar da kai shi ne aikinka, abinda ka je wa Allah da shi na ayyuka da kai su za ka gani. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء لأن كو الذي جاء من دائك تامي كو كو مرك كو أنهلرتو مسد شي أم بجلو مسد كاينسا. تو أنني ألا شي فمن سقلت موازينه وانما أو ننسى سكي نوي واتو سكى نوي كاوى من أيوكنسا سكى نوي مونا نن أيوكنسا. To waɗannan su ne masu samun babban rabo, ma'ana su ne waɗanda za su samu kuɓuta daga shiga wuta, Allah ya shigar da su aljanna. Fa man zuhziha 'anil nar wa udkhila aljannata faqad faz, Allah ya ce duk wanda aka kautar da shi daga shiga wuta aka shigar da shi aljanna, to wanda shi ya samu babban rabo. Don haka in aka ce babban rabo a lahira shi ne shiga aljanna, mutum ya samu shiga aljanna ya kuɓuta daga shiga wuta shi ne babban rabo. To sannan ya ce wa man khaffat mawazinuhu, wanda kuma ma'aunansa suka yi saka yau, ma'aunansa na lada suka yi saka yau, ma'ana laifuffukansa suka rinjayi kyawawan ayyukansa, fa ulaika alladhina khasiru anfusahum, to waɗannan su ne suka yi asarar kawunansu. Allah ya ce fi jahannama khaliduna, za su dawwama a gidan wutar jahannama. Sun rasa rahmar Ubangiji subhanahu wata'ala gaba ɗaya, duk da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta abu kwarai da gaske, ya sauƙaƙa shi sosai, wanda kaga duk ya halaka to shi ya zaɓi ya halaka, amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi sauƙin da in dai kana so to za ka shiga aljanna, in kana so za ka tsira. Allah bai tsaurara wa bayansa ba. Wala yahliku ala Allah illa halik, duk wanda kaga ya halaka a gaban Allah to halakakken ne dama, ba yadda za a yi. Saboda ka yi lissafi kaga alhasanatul wahida, kyakkyawan aiki guda ɗaya idan aka dora shi a cikin ma'aunin da ake cewa za a yi awo a cikin sa daidai yake da kyawawan ayyuka goma yayin da ita kuma wato laifi yayin da shi kuma laifi in aka dora shi a ma'auni daya daidai yake da laifi daya duk hasana bi ashri amsalha man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha haka Allah ya alkawari duk sanda zaka yi aiki daya mai kyau to ladan goma Allah zai baka ba mun yi sallar asar ba to ladan sallar asar goma za a baka azumin dan yau in ka kai daya ladan azumi goma za a baka in ka gama watan nan ladan wata goma za a baka duk wani aikin hasana da zaka yi to akalla mafi karanci kenan a baka abin nan a dinka maka shi goma amma sayyi'a sayyi'a mummunan aiki laifi a ɗaya yake in Allah ya ga dama ma ya gafarta shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha in Allah ya ga dama ma sai ya gafarta wannan to sai ya zanto ɗaiɗai kun laifukanka ɗaiɗai ku waɗanda ake lissafa su a ɗaiɗai ku an zo sirrin jayi gomomin hasanat ɗinka wani irin taɓewa ce wannan laifi ɗaya a ɗaya yake aikin alheri ɗaya a goma yake mafi ƙaranci ba wanda yake samun ƙasa da haka ba ƙasa da haka sai dai abin da ya sama da haka za a iya ninka maka zuwa 700 zuwa ninkin ba iyaka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ciyarwa tun ya bada dirhami ɗaya ko mu ce naira ɗaya za a ninka masa ita har 700 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة الله يقول وأن سكيت يد الوك يسدن الله كبر وآياتي دعك شوكا قوة سبع كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كبر وآياتي دعك شوكا تفتر زنقرني يا بكوي قوة زنقرني أتنال وكذا قوارا دليل kaga in ka hada 700 to kowane abu da zaka dauka na infaki ka bayar fi sabilillahi ka bada kwano daya daidai yake da ka bada kwano 700 wannan mafi karanci shi kuma abin da zaka samu a babin infak in dai kai shi dan Allah ba kai shi dan cin fuskar wasu ba lazina yunfiquna amwalahum thumma yatbi'una ba ba anfaqu mannan wala alladhi thumma la yutbi'una ba anfaqu mannan wala adha baka bi abinda gori ba ko da cutarwa ga wanda kake bashi kai ne dan Allah to kowane abu guda ɗaya za a baka ladan sa alal aqallal 700 ba iya 700 ba za a iya ninkawa sama da haka wallahu yudha'ifu liman yasha Allah zai iya ninka maka shi sama da haka ninkin ba iyaka saboda haka kaga a ce tidda wannan ahadu sayyi'at daidai kun laifuka su zo su rinjayi waɗannan hasanat ɗin da Allah zai ninka maka manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katira saboda haka kaga la yahliku 'ala Allah illa halik wanda dukka ga ya halaka to wannan ya cika tababbe ya cika tababbe as-sayyi'a tahta al-mashi'a as-sayyi'a laifin da mutun zai yana karkashin mashi'ar Allah babu wata hasana da zaka yi ta samu karbuwa a gurin Allah Allah ya hana ka ladanta babu ita duk wata hasana da kai ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya baka lada sai ya baka man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk kankantarsa innallaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci in kai hasana daya to zai danka maka ce lil ladina ahsanu al husna wa ziyada ce duk wanda ya kyautata zo a ba shi lada mafi kyau wannan ababin lada babu maganar kai aikin lada Allah ya hana ka sai dai inda ma aikin baka yi shi yadda yake so ba kayi gaban kanka, kayi riya, kayi dan aji, kayi dan kaza dan kaza dan kaza, to dama wannan abin da kai dan shi sai ka je baka ladansa. Amma in dai kayi shi dan Allah, kowane irin aiki ne, to baya tafiya a banza, sai Ubangiji ya dindinka maka shi. Amma ita sayya'a kana iya yi, kana iya yi da ka aikata kuma wani aikin lada, sai ya goge maka waccan sayya'a. Da ka aikata aikin lada, sai ya goge maka wani laifi da kai a baya. Ubangiji subhanahu wata'ala na cewa aqimus salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at zalika dhikra liz-zakirin. Innal hasanat lallai kawawan ayyuka yuzhibna as-sayyi'at, suna tafiyar da munana. Annabi yana cewa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha, ka bibi mummunan aiki da kyakkyawa sai ya goge shi. To amma ita hasana matuƙar kayi ta da kyau, ko wanda ya yi ridda ko mutum ridda ya yi, kaga ridda tana ɓata aiki duka. Mutumin duk da ya yi ridda aikinsa ya lalace, amma in ya dawo musulunci aikinsa ya dawo, ba za a ɓata masa aikinsa ba. Yana yin ridda za a ce to wannan aikin an kwace shi daga hannunsa, amma da zarar da ya dawo, shi yasa Allah ya ce man yartadi an dinihi fayamut wa huwa kafirun, sai da yasa sharadi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malu, ba a bata maka aiki sai ka mutu ba akan musulunci ba. Inda mutum zai yi aikin haji sai kuma ya yi ridda sai kuma ya dawo musulunci, to wancan aikin hajjin ya dawo, ba a cewa ana bin shi yanzu sabon aikin haji a ce to yanzu zaka fara from the beginning, a ce wancan abubuwan da kai duk ya tafi, a'a. To wanda duka yana daga cikin hanyoyi na sauƙaƙawa da Ubangiji ya bayar sa. Ubangiji Ar-Rahim ne, wasi'a rahmati wasi'at kulli shay, wasi'ata kulli shay'in rahmatan wa ilma, rahmar Ubangiji ta yalwaci komai. Inna rahmati sabaqat ghadabi, haka Allah subhanahu wata'ala rahmarsa ta rinjaye fushinsa. To amma duk da wannan saukin da waɗannan hanyoyin da samun aljanna, mutum ya je lahira wai a zo da awansa a samu munanan ayyukansa su rinjaye kyawawan ayyukansa, ai wannan halakar tashi ta ne halaka. Duk da wannan garabasa da Ubangiji ya bude maka, kullun cikin bonanza kake, kullun Allah bonanza yake maka na aikin lada. Ka duba irin wannan watan, ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda duk ya azumce a watan ramadana tare da imani cewa Allah ne ya sa shi, ba kawai al'ada ya dauki abin ba, wa ihtisaban yana yi dan ya samu lada. Annabi ce an gafarta masa zunubansa da suka gabata, ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, haka nan wanda zai yi qiyamu ramadan, shine sallar dare ta ramadan, tarawihi ko tahajjud, an gafarta masa abin da ya wuce na zunubansa. Man qama laylatal qadari imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi inda kulli fitrin utaqa'a min an-nar wa dhalika fi kulli layla, a duk lokacin da aka zo bude baki Allah yana da wadanda yake yantawa daga wuta cikin bayansa, wannan a kowane dare rana ta fada aka zo bude baki. Ka duba irin wannan bonanza, aka zo aka ce in an yi ramadan an yi idi an yi sallah, man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal fa ka'annama sama ad-dahr, kai ramadan ka zo kai sittan shawwal kamar kai shekara kana azumi ne. Duk irin wannan bonanza a je lahira a zo awo, amma munanan ayyukan ka sai rinjaye, akwai halakakken da yake wannan. Shi yasa babu la yahliku ala Allah illa halik, wanda dukka ga ya halaka to da ma halakakken, amma kofofin a samu tsira
ubangiji ya bude su ma yafalu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum Allah ba so yake wai sai ya azabtar da bayin sa ba hanyoyin da za su samu su samu gafara Allah ya bude su da yawa ya bude su da yawa kullun sauka yake yi sama'i duniya kamar da cikin hadisin Abu Huraira fi sulus al-akhir min al-layl a sulusin dare na ƙarshe yana bar yastaghfiruni fa aghfiru lahu waye yake san gafara gafarta masa kullun man yaghfiruni fa aghfiru lahu waye yake san gafara gafarta masa ka duba waɗanda suka rika kashe bayin sa mu'minai waliyai waliyai na Allah suka rika kashe su suka yi rabi suka kunna wuta suna tura su da ransu da manya da ƙanana da mata da maza amma Allah ta yin tuba yake musu akwai wanda zai yi wa naka irin wannan kai masa ta yin tuba sai Allah innal ladina fatalu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul harim wanda suka fitini mu'minai maza da mata sai ce sannan ba su tuba ba me yake musu sai yake musu su tuba wannan abin da suka yi wa waliyansa sai ya yafe musu su kuma waɗannan waliyan nasu ya biya su daga taskarsa babu cin mutunci da zagi da ya kai ka ce Allah yana da ɗa Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗanda suka ce Allah yana da ɗa sun kafarta laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam amma duk da haka Allah ce ki afala yatubuna ila allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim me zai sa ba za su tuba ba suna zagin shi yana ce me zai sa yana musu tayin tuba yana gaya musu shi mai gafara ne shi mai gafara ne to amma duk da wannan sai wasu ta huta saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala dan ya tabbatar da cikakkiyar adalcinsa sai ya sanya mizani na awu ranar gobe kiyama mizani na awu zai faru ne bayan hisabi an san menene hisabi ko hisabi shine a bijirowa da kowa aikinsa a kowa a nuna masa abin da ya yi ga abin da kai ga abin da kai wannan ga masu kyau ga marasa kyau kowa ya ga aikinsa ya yarda cewa aikinsa ne a baka littafinka ka karanta iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba kai da kanka kai wa kanka hisabi to bayan an gama tabbatarwa da kowa aikinsa ba wani wanda zai ce aiki kaza da aka auna shi ba shi yayi ba to sai an gama sannan sai a zo a yi awu to yanzu dai tarin tilin aikin nan naka ne mai kyau wannan ba tilin naka ne duk ka yi itirafi gaban Ubangiji to sai a ce to maimakon Allah zai iya cewa aje ya san wanda yake na dan wuta ya san na aljanna duk abinda mutum ya yi Allah ya san ba buƙatar sanar da shi to amma dan Allah ya tabbatar maka da shi adali ne ya sifantu da sifa ta adalci sai a ajiye ma'auni wa nadau almawazin alqism liyawm alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibi sai Allah ya ajiye ma'auni to shikenan duk kankantar aiki sai an kawo shi duk kankantar sa duk girman sa a lokacin za a aure wannan aiki a lokacin ne man saqulat mawazinuhu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ودد ما أودن سنا أيوكا سنا كيو ما سكيو سكي رجاي تو ودد سنسا مو ببربو ودد كما ما أودن سنا سكيو ما سكي سكيو تو ودد سوري ذا ستفي ذا ستفي جهنم الله كي يشيو سبو لك أولا أيوكا باي a ma'auni na adalci ranar gobe kiyama gaskiya ne shi yasa yana daga cikin abinda ahlus sunna suka yi imani da shi wa nu'minu bil mizan mun yi imani da cewa akwai ma'auni ma'aunin nan yana da kiffa guda biyu yana da bangarorin awo guda biyu sannan yana da abin da ake daidaita awon da shi shine lisan karfan da ake daidaita awo da shi yana da su kuma ko za a dauko ayyukan mutum ne a sa anan a dau ayyukan sa a sa anan a auna wanda ya rijaye shine hukuncin da Allah zai yi wa mutum Imam Ahmad a cikin littafinsa Al-Musnad ya fitar da hadisin da aka fi sani da hadithul bitaqa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayakhtassu Allah rajulan min ummati Allah zai amo wani mutum daga cikin al'ummata lokacin hisabi kenan ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyamah a kawo shugaban dandazon halittu duka Allah ya fito da shi fayanshuru lahu 99 sijillan sai a zo a buɗa masa fayil na ayyukansa kundi 99 da ayyuka ne nasa marasin kullu sijillin baddal basar kowane kundi iya ganinka an buɗe fayil ɗin a mako da fayil iya ganinka guda 99 dukkan su ayyukansa ne a ciki kuma ayyuka duka waɗanda ba su da kyau sai Allah ya ce da shi a tunkiru min hadha shay'an a zalamaka katabati alhafizun kana ga abin da kake musu a nan cewa ba naka ba ne akwai wani abu da kake musu cewa ba naka ba ne shin mala'ikuna da suka rubuta wanda suka zama masu tsaro a kanka sun zalunce ka sai ya ce la ya rab ko kaɗan aiki na ne kuma ba su zalunce ni ba sai Allah ta rikicewa da shi alaka uzrun aw hasada kana da wani uzuri to wani hanzari ya aka yi ka irin wani aika kana da hanzari ko kuma kana da wani lada da ba a kawo shi nan ba ka tuno wanda za ka ce akwai wani abu da kai mai kyau ba ka gan shi ba to shi ne sai ya ce ai babu komai ba wani abu da ya rage komai da wani hanzari saboda haka sai ya kidibe sai Allah subhanahu wataala ya ce bala inna laka indana hasana akwai wani kyakkyawan aikin ka da yana nan wajenmu guda ɗaya la zulma al-yawma alayka a yau ba wanda zai zalunce ka sai a fito masa da wani ɗan kati haka ɗan ƙarami shi ne yake ɗauke da abin ladan amma ga manya-manyan fayilulluka nan kundaye ga su nan iya ganin sa fitar 99 a baje a gabansa yanzu an ɗan ɗauko ɗan ƙaramin kati an ce wannan ladan ka ne a ciki to sai kenan sai ya ƙara ruɗewa ya ce ya rasulallah ya ubangiji yaya wannan ɗan katin me zai yi tare da waɗannan damin alhakin ina wannan ɗan katin zai iya abin nan sai Allah subhanahu wata'ala ya sa a fito da wannan katin a cikinta akwai la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai a ɗora ta a cikin ma'auni ɗaya nan da nan sai ka ga waɗannan fayil duk gaba ɗaya kamar iska ta ɗauke su fata tsayarati sijillat wannan ɗaya hasana ɗin ta ci ƙarfinsu a ruwayar tirmidhi yana cewa la yasqulu ma'a ismillahi shay ba abin da yake rinjayar sunan Allah ashahid anan kaga ashe akwai gurin zuba aiki shi kansa mai aikin ba za a auna shi kai da kayan kai da aikin naka ma kai da ayyukan ma kai ma za a auna ka hadisi ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu Abdullahi ibn Mas'ud wata rana ya hau sama yana ciro aswaki yana karyo itacen aswaki to shi mutum ne wanda kafafuwansa sirara sosai a sa ku irin waɗannan mutanen sire ne to haka nan kafafun suke sirara da ya hau sama yana karyo itacen aswaki sai iska ta kada sai korin sa ya fito sai sahabbai suke mai dariya wanda suke tare da shi suke masa korin sa dariya sai annabi yake cewa ku daina masa dariya atadhakuna biddiqati saqai lashin wato siran takar korin sa kuke wa dariya wallazi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizan min uhud kaga wannan ɗan ƙauraka ya nashi sirara in aka sa su a mizani rana gobe kiyama sun fi dutsen Uhud da nauyi shi yasa wannan cikin yana cikin musnad Imam Ahmad daga Abdullahi dan Mas'ud wannan yana daga cikin falalarsa kuma yana daga cikin abin da yake nuna albishir gare shi cewa shi yana daga cikin masu rabauta da gidan aljanna yace fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun akwai hadisi a cikin sahihai da Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu da annabi yake cewa innahu la yati ar-rajul al-azim as-sabir yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'uda rana gobe kiyama za a zo da wani mutum tubuli wato titike amma in aka auda shi bai kai nauyin fifiken sauro ba duk wannan kiba-kiban jikin da yake da shi amma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ba komai ba ne shi ne Allah ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba su da wani awo na a zo a gani da gobe kiyama haka nan su ma ayyukan za a auna su annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillahi tabla'ul mizan fadar alhamdulillah sana cika ma'auni hadisin karshe na sahih al-bukhari kalimatani khafifatani ala al-lisani habibatani ila ar-rahmani thaqilatani fil mizan subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim annabi yace kalmomi guda biyu masu saukin gudana akan harshe habibatani ila ar-rahman wadanda Allah mai rahama kuma yake so amma saqilatani fil mizan suna saukin gudana akan harshe ba su da nauyin fada akan harshe amma kuma suna da nauyi a mizani ranar gobe kiyama su ne fadar subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim saboda kaga ashe ayyukan bayi ba za a auna su ranar gobe kiyama mu'tazila wadanda suke watsi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke gabatar da hankali su ce wadannan duk hadisul ahad ne hadisai ne na daidai kuma ba sahabbai ba za mu yi aiki da su a aqidar mu ba saboda aqidar mu ba ma bukatar ta ba ba to sun tattara wadannan hadisai duk sun watsar sun ce taya za a yi aiki ai a'rad ne al-a'malu a'rad ayyuka wadannan ai duka sifa ce sifa ya za ka magana ta kace ka kama ta ka nade ta ka sa ta aljihu arad ne arad kuma ba jiki ba ne taya za a auna abinda ba jiki ba ka sa haka suke cewa saboda haka sai suke tawila duka ayoyin da suka zo da maganar man saqulat mawazinuhu ko man khaffat mawazinuhu ko wa nad'u almawazin alqist liyawm alqiyamah duk sai suke fassara su da cewa adalci ake da ونضع الموازين القسط ده مسنيا باوري ده عدلتي اما با واي او za ai ba kamar yanda muka sani suka ce saboda ayyukan bu ai sifofi ne ma'anawiyat ne ba hissiyat ba sai za ka auna abinda baya kamuwa ba jiki ba ba kuma sai za ka auna shi to kaga wannan aiki ne da hankali kawai da iya abinda yake iya gani saboda me saboda shi a gurin sa babu gaibu mu mu'mini akwai gaibu abinda ba mu gani ba amma mun imani da shi الذين يؤمنون بالغيب مون wadanda muke imani da gaibi abinda ba mu ganshi ba kuma ba lalle ne a lokacin da ake gaya mana kokwalo mu ta riske shi ba saboda gaibi ne abinda yake karkashin hawas dinka guda biyar jinka da ganinka da shakarka da daddadanka da tabawarka sune zaka riska da wuri sune Allah da mai ya baka wadannan hawas guda uku da suke jikinka ko hawas guda biyar da suke jikinka to amma duk abin da ya wuce nan to ya wuce kuma abin da zai iya shiga wato abin da hankalinka zai iya riskar sa amma kuma ba mustahil bane ba wai ba zai yiwu bane hankalinka ne ba zai kai gare shi ba dan hankalinka bai kai ga abu ba ya nuna cewa ba zai yiwu ba a da can dan adam ba zai yi tunanin cewa za a yi abin hawa da zai rika tashi cikin iska da kansa ba abin da ya sani shine tsuntsaye su suke tashi amma a ce a dauki mutum da kayansa shi kansa karfan ba karamin dauri ba amma ya tashi da mutane da kayan cikin su da komai ya tashi cikin iska kuma ya yi gudu gudu ba kadan ba a dan kankanin lokaci ya je inda za a yi kwana da kwanaki yana tafiya ada kokolwar dan adam ba za ta dauki wannan ba amma yanzu gashi nan ana ta shiga a fita a shiga a fita wayoyin da muke amfani da su ina dan adam da yake tunanin cewa kana daga wata uwa duniya kai magana dan uwanka yana nan ya jiyo ka kada tunanin dan adam ba zai kai in aka faɗa cewa zai ƙarya ne lokacin da aka ce Abbas ibn Firnas yana ta hukawar waye da zai ya rika tashi sama ba jifan sa kai da hauka cewa kai mahaukaci ne kuma a haka ya rayu a mahaukaci aka yi ta kallonsa a lokacin shi yana ganin akwai ta wakila dabarar da dan adam zai iya sawo ma kansa fiffike ya rika tashi kaga shi ya fara tunanin cewa jirgi zai yi amma kallon da aka rike masa kallon mahaukaci aka ce ya hau guri mai tsololuwa bayan ya yi wa kansa fiffike ya faɗo ya tarwatse ya mutu a haka ya tafi a mahaukaci saboda a lokacin hankalin ba zai riska ba amma kuma gashi yanzu ya zama mumkin ba mustahil ba to dukkan gabobin da suke jikin mu suna da kudura iya ikon da aka ba su abinda za su iya yi akwai abinda zai wuce in ido Allah ya baka akwai iya nisan da zaka iya gani in ya wuce nisan ganin ka ko kai waye ba wai yana nufin ba abun ba amma ba gan shi ba haka nan jinka da kake ji da shi yana da limit akwai inda iya sautin da zai shiga kundanka iya nan ne in ya wuce nan kuma zai shiga kundanka ba sai an hada da wasu na'urori ko wani abu yanzu ba dan na'urar daga miliyan nan ba yau ba su ji abin da nake faɗa ba duk kuma suna da kunnuwa wasu ma kunnuwansu alhamdulillah amma ba za su ji ba ashe komai yana da duk wata abu da Allah ya baka to shi ma haka hankali in kana jin karfi ne da kake da shi a baka wannan ka daga a baka wancan ma ka daga za zo a baka abin da baka iya daga ba ya wuce kuma limit din karfinka to shi ma hankali ɗaya ne daga cikin gabobin da Allah ya ba waje Allah lakum as-sam'a wal absara wal af'ida su ne hankali su ma yana da shi ma yana da limit akwai abin da zaka iya gane shi da hankali akwai abin da ya wuce karfin hankalinka abubuwa ne da yawa kake rayuwa tare da su amma har yanzu hankalinka ya kasa riskar su ba kuma baka isa kuma ka ce babu ba shi kansa hankalin da kake tunani da shi ai ba wani wata madda bace wanda kake iya gani akwai wanda ya tace an je an masa da shan hankali ko akwai wanda aka tsauzo aka dasa ba hankali kuma mutum ya hukace ke sai dai a yi ta addu'a Allah ya masa da hankalinsa amma ba inda zai je a masa da shan hankali za a ce a yi da shan koda a yi da shan waya a yi da shan amma ba a ce da shan hankali ba mu'amala muke da hankali amma har yanzu ba mu san menene a hakikanin me ya hankali ba alqur'ani yana hada hankali da zuciya hakanan rai da yake jikinmu muke rayuwa da shi ba wanda zai iya gaya maka hakikatin ruh yasalunaka anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitu min al-ilmi illa qalila shi yasa har yanzu ba a ce ga wata masana'anta ta kira rai ba wanda za a iya saya da madudin kudi a ce masu kudi suna tara kudi don sayi reserve abin nan sayi rai da za su aje standby babu amma kuma dukkan mu mun yi imani cewa akwai rai din akwai ruhu yana nan amma ba mu san shi ba ta ina yake fita daga jikin mutum ta kai yake fita ta baki ta ciki ta hanci za ka kowa da irin mutuwarsa wani ciki za a fasa masa wani kai za a fasa masa wani ba a fasa masa ko amma dai zai mutu ruhin ne kuma yake fita saboda ka ga wani abu a tare da mu amma ba mu iya riskar hakikanin mahiyar sa ya take ba mahiyar nafs wannan annafs da Allah yake faɗa har yanzu duka maganganun da masu magana suke magana akan nafs ba iya ganin hakikanin mecece annafs ba annafsul lawwama annafsul mutma'inna annafsul ammaratu bis-su' amma tana tare da kai baina jambai saboda ka abubuwa haqa'iq ga sunan da yawa da mun sallama akwai su amma ba mu san kunhin su ba har zuwa yau ba mu san hakikanin su ba to bare kuma abinda ba a nan duniya zai wakana ba a lahira zai wakana ka zo kana cewa ai ba jiki ba ne ba zan iya taba shi ba don haka ban yadda ba nusu zo ka ce baka yadda ba to tasirin ka dauki ma'auni irin na wasu mutane wanda ba musulmi ba kamar ita wannan falsafa da ta shiga cikin ilmul kalam wanda ta rarrafo ta shigo cikin ilimin muka na addinin musulunci ake auna wasu abuwa na addinin musulunci da asali mutanen da suka yi wannan ko annabi basu wani annabi basu riska ba mutanen girkawa a lokacin ba wani annabi a cikin su fagabniyar su suke kawai kokarin iya abin da hankalin su zai riska suka samu wasu tsare-tsare da suke ganin wai idan ka san su tunaninka ba za ka yi tunani mara kyau ba wanda Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa Ar-Raddu 'alal Muttaqin yayi kace-kace da wannan magagarin da su to suna cewa al-mizan da Allah ya faɗa al-Qur'ani ba ma'auni bane kamar yadda yazo mana a sunna cewa lahu kiffatani kamar yadda yake cikin hadithul bitaqa za a auna ayyukan ne kuma suka ce a duk ba zai yi ba saboda su ba su yi ibadi da wannan ba saboda haka sai suka dakatar da aiki da dukkan hadisan da suka zo a babin mizan wanda mu a wajen mu hadisai ne mutawatirai amma su a wajen su ba mutawatiran bane saboda shi tawatir abun sa daban a gurin kuma malaman hadisi daban saboda haka suka ƙaryata da wannan to Allah subhanahu wataala yana faɗa mana cewa zai yi awo a ranar gobe kiyama da mizani kuma za mu ga cewa ayoyi da yawa suna nuna mizanin dukkan da yawa faman saqulat mawazinu faman khaffat mawazinu wa nada'ul mawazina qisal yawm al-qiyama to shi yasa wasu malamai suka ce mawazin ne ba ɗaya bane wasu suka ce al-mizan guda ɗaya ne amma ana jam'in sa saboda ta'addudul mawzunat saboda abinda za a auna din da yawa mizani ɗaya ne wani zai ce to amma duk halitta tun daga na farko har ƙarshe mutum da aljan a mizani ɗaya za a auna wani zai ga kamar ya yi hankalinsa ba zai ɗauka ba to kaga shi ma wannan sai ya ɗauko hukuncin duniya ya kai shi lahira shi ne wannan tunanin zai zo masa amma aikin Allah ya fi wannan za a yi hisabi kakaf a gama ƴan aljanna su yi baccin ƙailula a cikin gidan aljanna baccin ƙailula ana yin shi kafin azahar ne gab da azahar ake kwanta a ɗanyi bacci minti 30 minti 40 shi ne ƙailula Allah ya ce ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarr wa ahsanu maqila Allah yake gaya mana a ranar ƴan aljanna su za su fi samun gurin zama mai kyau kuma su samu gurin baccin ƙailula kaga kenan za a gama hisabi kakaf azahar ba ta yi ba sai ka ce kai tunda aka yi duniya a zauna ana modan za mu ga shari'a guda ɗaya a yi shekara da shekaru a ce an ɗaga a dawo an ɗaga a dawo an ɗaga a dawo a ce an shekara goma har 20 ana shari'a ɗaya ko a ce duk iya mutanen duniya haka za a yi su samun su a ciki to wannan duk kana tunani ne irin ɗan gajeren tunanin da Allah ya ɗan gutsura ya ɗan fincina ya ɗan baka da shi kake tunani sai kake san cewa duka ayyukan Ubangiji su ma a hakan suke wanda kuma ba daidai ba ne Allah ya ce fi jahannama khalidun waɗanda ma'aunansu suka yi sakayo kuma waɗanda za su shiga cikin jahannama su zauna a cikinta har abada babu ranar fitowa Allah ka kiyashe mu lokaci ya yi za mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh